ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا شابي قودا صفر إجراء النبي صلى الله عليه وسلم دبود آيادة لليهدو لأربعين دبقوي وان ليداتي دا نوني شدة نيكو شدة قودا تقوى السيكالة تنبو بيو da 25 muna ci gaba da yin karatu a cikin littafin Bulughul Maram min Adillati al-Ahkam muna cikin babul jizyati wal hudna babin da yake bayanin ba da haraji na kafirai da kuma sasantawa tsaye da yaki tsakanin musulmi da kafirai ko kuma sulh wa ana Asim ibn Umar nan ne ko an karbo daga Asim dan Umar dan Khattab ce dan wa Abdullahi dan Umar ne dan gidan Sayyidina Umar ne wannan Asim kuma shi yayi uwar Umar dan Abdulaziz wanda ya shugabanci shekara 2 da wata 6 kusan bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kusan shekaru 100 shi kan shi ne yaka Asim ne kuma ya riga Abdullahi dan Umar rasuwa da shekaru 4 kuma shi shekara ta 70 daidai ya rasuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma Abdullahi dan Umar ta 74 kuma an haihe shi gabanin rasuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shekaru 2 bana shekara ta 8 shekara da aka yi gudun Makka wannan shekara aka yi shi saboda haka wannan shine Asim dan Umar ba an karbo daga rishi Anas daga Anas an karbo hayo daga Anas domin shi ba yadda za a yi riwaya daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda yana karami yana dan shekaru 2 manzo Allah ya bar duniya har mai shekara 2 me ya sani saboda haka sai dai yi riwaya daga sahabbai saboda haka shi ma ya karbo daga Anas وعن عثمان بن ابي سليمان daga kuma wato Sulaiman Usman dan Abi Sulaiman radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda yace annan nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'atha Khalid ibn al-Walid lalle annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika Khalid dan Walid ila Ukaydir ya zuwa wani mutum da ake ce ma Ukaydir wani sarki ne ila Ukaydiri dumatal jandal ya zuwa Ukaydir wato sarkin wani wuri da ake ce ma dumatal jandal Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika Khalid dan Walid wurin shi fa akhaduhu da Khalid ya je da tawakkashi sai suka kamo shi fa tawbihi sai suka zo da shi fa haqana damahu sai manzo Allah ya kiyaye ginin shi wa salahu ala jizya annabi sallallahu alaihi wasallama ya mai sulhu akan jizya wannan mutunan sarki ne daga cikin sarakuna wato mushrikai arnama gusawa balarabi ne wata riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Khalid ka tafi wurin wannan mutunan idan ka je za ka same shi yana farautar shanin daji in ka je kai iske yana farautar shanin daji ka bu mani shi sarki ne daga cikin sarakuna na ainihi larabawa Khalid ya tahi har sai da ya kai yana ganin gidan shi a cikin dare ga hasken wata sosai sai Khalid ya tsaya ana nan ana nan sai wata saniyar daji ta ko shanin daji suka zo suna ta gugan abin nan kahoninsu da kofar gidan wannan mutumin dama haka yake da yaji suna guga ko sai ya bude ya kakkame su shanin daji irin wannan wannan masu murdaddan kahon nan baka ke katta shikenan sai shi wannan sarkin ya hito tare da wasu mutanen shi na musamman domin a kama wannan shanin sai Khalid ya gwabda shi dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zaka same shi yana kiyan shanin daji yana halautar shanin daji saboda haka sai rundunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka kama shi suka tare shi suka kama shi wannan sarkin suka kashe dan uwan shi da ake ce ma Hassan dan wanya ne aka zo da shi wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato abin nan ne ba nasare ne kirista ne haka dai abin ya faru manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace a zo da shi da aka zo da shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya bujiro mai da musulunci manzo Allah yace ka musulunta mana yace a ba musulunta sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi sulhu da shi akan zai zanki bada raƙumi 200 ko kuma raƙumi 2000 nake san cewa ba 200 ba da kuma tumaki da awaki da raguna da bunsurai zai bada 300 kuma zai bada sulke na yaƙi guda 2000 sannan zai bada mashi 400 duk ya yarda cewa amma dai ba zai musulunta ba ma'ana dai mahallin shahidi cikin wannan kisa cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiki Khalid zuwa ga wannan sarkin dalili ne akan me akan halaccin bada haraji kenan ko yawa daga wanda yace ba zai musulunci ba zai tsaya akan addinin shi sai a karba haraji gare shi sa'annan kuma wannan yana ƙara tabbatar da cewa babu tilastawa cikin addinin musulunci ba maza ma dole sai kayi addini amma za a kira ka zuwa gare shi a kwaretar da kai falala da daraja da cewa shine addinin da Allah ya yarda da shi ta addinin da ba shi ba to addinin ƙarya ne ba gaskiya bane shine addinin da Allah kada yake bauta mu a cikin shi ba a kira zuwa ga kowa sai zuwa ga Allah subhanahu wataala kun kwaretar da aka yi mutum in yace ba ya so shikenan sai a kira shi dan kuma yace yana so shikenan in yace ba ya so ba sai a kira shi amma a ce to tunda ba za ka yi addinin mu ba to musulunci ya ce ka bada haraji kuma Allah cewa ya qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharribuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi min alladina utul kitaba hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghir inda za a bada jizya shikenan mutun ya je ta arnancin shi ta addinin da ba na musulunci ba Allah yake وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال ان كربوا معاذ بن جبل الله يكرم مشير دايتي بعثني النبي صلى الله عليه وسلم من زال الله صلى الله عليه وسلم يا اكيني الى اليمن يزوى قصر يمن يمن تنا نان كودنچن مكه قساچي كما من ريا سنن قساچي ودا yake yaki a cikin tarin nan tsakanin mutananta da kasar Saudiya ko ita ce Yaman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiki Mu'adh bin Jabal yace fa amarani sai ya umarce ni an akhudha min kulli hali min dinara an akhudha ya umarce ni da in karbo min kulli hali min daga dukkan wanda ya balaga dukkan baligi dinarin in karbo dinari guda ɗaya gare shi duk shekara kenan duk shekara duk wanda ya balaga zai namiji kadai banda mace duk wanda ya balaga zai bada haraji na dinari guda ɗaya dinari guda ɗaya a yanzu ya kai wajen jika 200 da wani abu duk shekara abinda mutum zai bada kira wanda ba musulmi ba wannan lango ne da ake karba daga kafirai zuwa musulmi muna ganewa ko aw idilahu ko kuma mai makin shi mu'afiriyan sai a bada wasu sutura masu tsada wasu kaya ne masu kyau wadanda ake yi a wani wuri da ake ce ma mu'afir wasu sutura ne masu tsada ne idan wanda baya da kuɗi ɗan wannan garin duk baligin su zai bada wannan sutura wannan kayan a maimakin nawa a maimakin dinari guda ɗaya akhrajahu thalatha malamai guda uku suka yi ta hadisin wasu ibn Ibn ya inganta shi wal hakim da imam al hakim idan wannan hadisi a cikin shi akwai dalilin da yake nuni akan wato takaice jizya kaddar jizya da takaice ta cewa ga abinda za a zanki badawa kuma an takaice ta ne da dinari wanda yake da ainihin zinariya akan dukkan wanda yake bali shine hali ma'ana wanda ya isa mafarki kenan wanda yake mafarki shine hali wa idza balaga al-atfalu minkum al-huluma idan kananan yara suka isa mafarki a cikin ku falyastadinu kama stadana alladhina min qabli su nemi izini kamar yanda waɗanda ke gabanin su suma suka nemi izini lokacin da suka balaga to suma tunda sun balaga su san ki neman izinin shigowa wurin ku kaga al-huluma shine mai mafarki saboda haka an kaddara an auna an iyakance abinda za a bada wa shekara dinari ne wanda ake da zinariya daga dukkan wanda ya balaga kuma hadisi ya nuna ba bambanci tsakanin mawadaci da talaka min kulli hali min aka ce duk wanda ya balaga zai bada dinarin nan sawa mawadaci ne ko ko talaka ne muna ganewa ko sannan hadisi ya nuna banda mace ba a karban me ba a karban jizya daga mace min halim aka ce amma akwai wata riwaya wadda ta so da min kulli halimin aw halimatin sai dai isnadin halima din nan wanda ya zo da halima isnadi ne munqati amma akwai wannan isnadin daga dukkan mai mafarki na mishi da kuma mace mai mafarki amma dai Ibn Rushd a cikin littafin shi Nihayatul Mujtahid ya ce malamai duk sun yi itibaki akan cewa jizya ba ta zama wajibi sai da ainihin sharuɗa ainihin guda uku sharadi na farko shine mazantaka wanda za ya bada ta zamanto na mushi na biyu zamanto akwai balaga na uku kuma ya zamanto akwai yanci duk malamai sun yi itibaki akan haka kenan kaga tunda an yi maganar mace to kenan an yi maganar namiji babu mace a ciki banda ita mace abin tausayi ce mai rauni ce sai malamai suka yi sabani dangane da mahaukaci mahaukaci da kuma mai lafiya ko kuma mai hankali amma zanne ke ba iya aikin komi da kuma tsoho ma'ana an ce zaunanne shine wanda bai da lafiya ga mahaukaci mara hankali wannan komi hankali ne amma bai da lafiya ga jikin shi da sai sun bada da kuma dattijo da kuma mutane masu ibada waɗanda suna can ciki sun kaurace ma mutane ibada kawai suke su ma sai sun bada ko ba sai sun bada da kuma talaka shi ma yi sabani a cikin shi to talaka baya da ya zai muna ganewa ko duka waɗannan abubuwa shara'a bata faɗe su ba amma ana iya hango su a fahimce su a cikin shara'a saboda asalin shara'a tana ɗora ma wanda yake iyawa ne mahaukaci a haukan shi yana cutar da musulunci mahaukacin kafiri mahaukacin mushriki shirk abin nan haukan shi yana cuta ma musulmi haka ma wanda yake zaune baya da lahiya shi ma kaga baya da lahiya kenan ba ya iya komi haka ma tsoho shi ma ba ya iya komi ba da malamai sun yi sabani wasu sun ce za su badawa dukkan waɗannan wasu kuma sun ce ba su badawa wasu kuma sun ce akwai waɗanda cikin su za su badawa akwai waɗanda cikin su ba za su badawa ba Allah ya sa mu dace wa ana Aid ibn Amr al-Muzani radiyallahu anhu an karbo daga Aid dan Amr al-Muzani Allah ya kara masa yarda an annabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam qala yace al-islam ya'lu musulunci shi yake hawa sama wala yu'la ba a hawan saman shi yana daukaka ba a daukaka akan shi akhrajahu Daraqutni Daraqutni fitar da wannan hadisi saboda haka hadisi yana nuna wato daukaka addinin musulunci akan dukkan addinai gaba daya kama yadda Qur'ani ya faɗa wurare da dama wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala ad-din kullihi wa law kariha al mushrikun domin Allah ta'ala ya dauka kashi liyudhhirahu ana ne liyu'liyahu kaga shine al-ulum domin Allah ya dauka ka musulunci akan addinai gaba daya saboda addinin musulunci shine addini madaukaki wuri bi Allah subhanahu wataala yana fadin wannan saboda addini shike daukaka ba a daukaka akan shi to haka ma masu shi ma buta imani idan wani sai ya ci karo da su to su ne madaukaka akan shi daga cikin ma buta addini gaba daya saboda mu ma madaukaka ne mu musulmi masu daraja ne masu kima ne saboda addinin mu addini ne mai daraja mai kima madaukaki mai kyawawan halaye mu ma haka muke da kyawawan halaye da madaukakan halaye da mutunci da kirki da nagarta Allah ya kara mana wa ana bi hurairata radiyallahu ta'ala anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala an karbo daga abu hurairata Allah ya kara mishi yarda daga annabi sallallahu alaihi wa sallam yace لا تبدا اليهود والنصارى بالسلام kada ku fara gaida yahudawa kada ku fara gaida nasarawa in kun gaba da su wa idza laqitum ahadahum in kuka gamu da dai daga cikin yahudu ko nasara fi tariqin abisa hanya fattaruhu ila adyaqihi kuma ce shi kuma tsama shi sai ya koma zuwa ga can ya matse da katanga wanda wanda kaga yana tabiya ta katanga ka ubaye da gaskiya kenan to ba gaskiya ce baye da ba baye da daraja ni baye da mutunci saboda ka sai a matsa mashi ya maje wanda wannan hanya ta jikin katanga hanya ce ta mata ko ba ka ba da mata haka suke tafiya ko da mata ba su hawan hanya in suka tausaya ga suna tafin katanga yanzu kuma sai a hankali رواه مسلم امام مسلم يروي توش ادي زينا نونا من عربتين مسلمي يا فارا غيدا با يهودي كو با نصاري ده غيسوا تا مسلمي غيسوا تا سلم اما غيسوا تا الهدا سي كاي اما السلام عليكم wannan musulmi baya ko da baki ya fara ba wanda ba musulmi ita ba amma gaisuwa ta al'ada kana yace ina kwana kun ga mai nayi ne so fanda yake barka da ya gaja barka da rana barka da yamma wannan gaisuwa ce ta al'ada mare ta musulunci to ba a ba a fara mai da ita sai dai shi in ya fara to kana e mai da aka ce mai wato alaika in yayi ta kware ka ce mai alaika ko kuma ka ce mai wa alaika ko wa alaikum saboda haka baya da kyau fara gaida su ya saba ma addinin musulunci inda yake an samu riwaya daga wadansu magabata kadan daga cikin su kamar Abdullahi dan Abbas yana ganin cewa ana iya fara gaida wanda ba musulmi ba kana iya fara gaida shi kamar sallama kuma an samu malaman Shafi'iyya su ma sun tayi akan wannan fahimta ta Abdullahi dan Abbas suka ce idan ka gamu da shi sai ka ce mai assalamu alayka kanka ce mai alaikum wa alaikum girmamawa inda mutum da mutum zaka dai dai an gama amma cewa ke assalamu alaikum alani mutum da ya gamu da shi ko wa alaikumus salam kuma shi ma ya ce ma wa alaikumus salam kaga akwai girmamawa ce kuna girmama junanku to shi ba mai haka sai dai a ce mai assalamu alayka suka ce saboda Allah ta'ala ya ce wa qulu lin nasi husna ku ga ma mutane magana mai kyau kaga mutane aka ce ba ce wa qulu lil muslimina ba ko wa qulu lil mu'minina ba lin nasi aka ce mutane gaba daya da musulmi da wanda ba musulmi ba ku ga musu magana mai kyau to kuma yana cikin magana mai kyau sallama suka ce kuma ga hadisan da suka yi maganan watsa gaisuwa ta sallama tsakanin mutane afshu salama bainakum uwa ta sallama a tsakanin sai dai malamai sun ce waɗannan maganganun na maganan ku gaya ma mutane magana mai kyau ku yada sallama ana kebance su da wannan hadisi ne la tabda wal yahud wan nasara bis salam can amu ne nan kuma khasu ne saboda haka ana kebance su abuwa Allah ya samu dace saboda haka da yin sun samu ne kanka fara mai da sallama saboda nabi sallallahu alaihi wasallam ya hana amma shi ya gaida ka kaji sallama ya mata kwar irin ta addini to kana ya mai da mushi Allah ya samu dace kuma ga Allah subhanahu wataala ya ce wa idza huyitu bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha inna Allah kana ala kulli shay'in hasiba Allah ta'ala ya ce idan aka gaishe ku da wata gaisuwa to ku kuma ku yi gaisuwa da mafi kyawu daga gaisuwar da aka yi ko kuma ku mai da irin wadda aka yi wa idan ce ma assalamu alaikum sai ka ce ni wa alaikum assalam ka mai da kenan irin ta ko kuma mafi kyawu an ce ma assalamu alaikum sai ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ka mai da wadda ta fi ta kyawu ko yawwa ko dai ka ce alaikum assalam ko kuma ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh kaka kaka kamida wadda kamida tahi wadda aka maka kyau to wasu malamai sun ce ai ga yana Allah ya ce hayyitu an gaida ku wa ya gaida ku kowa ke ba fa da wanda ya gaida ku ba amma dai dan ce mafi inganci haka din ne cewa ba za a fara masa da sallama ba kuma idan sun yi in sallama ta kwarai suka yi to shikenan Allah ya sa mu dace sannan ko malamai sun tayi wasu sun tayi kan haramun ne ka fara musu wasu kuma sun tayi kan makruhi wannan hali na manzo Allah ka ku yi din nan ana dauka shi akan me haramci ke haramun ne in kai ka saba ma Allah wasu kuma sun tayi kan cewa ana dauka shi ne akan karhanci makruhi ne ma'ana ba su amma in kai babu lafiyanka fara gaida su ara ka ne mafi alheri shine mutum ya kyale su kawai sana a cikin hadisi akwai bayanin matsa musu ya zuwa mafi macewa hanya idan sun hadu da musulmi bisa hanya sai fadin hanya ya zamanto na musulmi ne matsacin hanya kuma ya zamanto na wane ne nasu ne sai su mace sun koma kaman marasa gaskiya don ba su da gaskiya duk wanda baya addinin musulunci baya da gaskiya gaskiya tana nan cikin addinin musulunci fa ma za ba dal haqqi illa dalal muna gane wa ko amma idan hanya ta zamanto cikin garin musulmi akwai su bisa hanya babu kowa sai su to suna da daman su yi tayya tsakiyar hanya ne tunda su ka dai ke tayya amma in dai sun gaba da musulmi ne ko kamata yi su koma bi wannan idan ya zamanto lokacin da musulmi suke da karbi kasa ta su ce suna yin shari'a komi ga hannun su yake babin da ya kamata yake na saboda doka ce daga gwamnati ba mu ne mu kare zamu yin dokar ba doka ce daga su ma sun san da ita da zaran sun gaba da mu sai su koma gehe muna ganewa ba ma kaga yanzu ai ba haka abin yake ba ba doka bace in kai yana ya kai ka kara ya ce ka mace mashi hanya saboda shi ma ba dan kasa bane Allah ya sa mu dace wannan ana maganar lokacin da musulunci yake da daukaka yake da karfi kullum musulunci daukaka gare da karfi amma musulmin ne ba su da daukaka saboda mi sun aje addinin musulunci ba su bage shi da muhimmanci ba amma shi yana nan daukaka shi tana nan al-islamu ya du wa la yula yana nan kullum madaukaki ne babu wanda ya sai dauka ka kai shi Allah ya sa mu dace wa anil miswar ibn makhrama an karba daga miswar dan makhrama wa marwana da kuma marwana dan al-hakam anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam lalla nabi sallallahu alaihi wa sallam kharaja ya fi ta'amal hudaybiya shekarar da aka yi yakin ko sulhul hudaybiya shekara ta shidda manzala sallallahu alaihi wasallama ya fita daga Madina zuwa Makka da haramayin umra. Mushrikai suna jin labari sai suka hito mutanen Makka suka tara Annabi sallallahu alaihi wasallama kafin ya ira isa Makka. Suka ce ina za ya ce a shi ba yake zo yi ba, manzo Allah ya to da mutum 1400 dukkan su kowa ya dauko niyyar umra. Suka ce umra za su ba za su taba kowa ba. Abin da aka ce a aka tsaya ana tattaunawa, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika sayyida Usman cewa yaje ya gaya musu cewa ga abin da ya zo yi. To haka dai wannan mun sha bayanin shi. Shi ake ce ma'amul Hudaybiya, shekarar da aka yi sasanci na Hudaybiya. Fa zakara al-hadith bi tulihi, sai ya ambaci hadisin da tsawon shi, hadisi ne mai tsawo. Idan kana son ka same shi ka diba tarihi, littattafan tarihi na sira, kamar irin sa Rahiqul Maktum cikin kananan littattafan sira, sai ka diba za ka gaggaba da ya kawo. Ko kuma irin su Zadul Ma'ad, shi gabaɗe da ya tattalke gabaɗaya duk inda wata riwaya take ma sai da ya kawo ta, kusan ya yi kowa kawo kisan gabaɗaya. To haka in gani ba Maghazi na Ibni Ishaqa da sira ta Ibni Hisham da sauransu, duk za ka samu bayanin wannan abin da ya faru tsakanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da mutanen Makka. To a ciki wafi ya zo a cikin hadisin, هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو, wannan shine abinda Muhammad dan Abdullah sallallahu alaihi wasallama yayi sasanci da Suhail dan Amr. Domin lokacin da labari ya so cewa an kashe sayyidina Usman, manzo Allah ya ce ku zo ku yi mana mubaya'a. Mujahidin da sun nemi yaki a tayi yaki da suka ji labari sai suka turo Suhail. Suhail ba na shi ɗan sauki. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana gaya mai cewa mutanen Makka sun turo Suhail dan Amr, manzo Allah ya ce shi kenan sauki ya zo. Tunda suka turo mana mai sauki, to sauki ya zo daga Allah. Sai manzo Allah ya fatan alheri ta amfani da sunan wanda aka turo a yi sulhun da shi, sunan ya ɗan sauki. A shi kenan ba. Ba su turo ɗan tauri ba, ɗan sauƙi suka turo. Manzo Allah ya ce shi kenan. Manzo Allah ya ce al'amarin ku ya yi sauƙi jama'a, kowa ya kwantar da hankali. To sulhun an rubuta abubuwa daga ciki, gaga aka ce Muhammadu ba ce Rasulullahi ba. Domin da aka rubuta cewa ya a'a kai da manzon Allah ne, mun yarda da kai, da ba mu yaƙe ka ba yi, saboda haka a goge sunanka Rasulullahi. Sai na Ali shine mai rubutu. Manzo Allah ya ce to na ji agogi. Manzo Allah ya ce masa sai na Ali goge suna na Rasulullahi rubuta Muhammad ibn Abdullah. Sai na Ali ya ce gaskiya ba ni yawa. Ya ce ni na yarda kai manzo Allah ne kuma goge sunanka. Ya ce ba ni yawa. Manzo Allah ya ce ni aini na ce ni na yarda, ni kai ma ka yarda. Amma tunda shi bai yarda ba rubuta yadda yake so. Manzo Allah ya ce inga gwada mana ina wurin yake gwada. Manzo Allah sai ya goge ya ce rubuta Muhammad ibn Abdullah. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama annabi ne mai saukin kai. Haka ake son musulmi ya zamanto saukin kai. Da abinda sauki bai kawo ba tsanani ba zai kawo shi. Mu zamanto masu saukin kai wurin mu'amala da mutane. Saboda shi da ma wani faɗa yake nema da kai, kuma kai ma ka nema ba sai a yi ba. Amma in shi ya taso kai kuma ka ce ka yi zanne, sai kenan sai ka ka kashe mai jiki. Abinda aka yi kenan. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce agogi, aka goge, aka rubuta Muhammad ibn Abdullah, Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. To ga abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sulhu da shi da Suhail dan Amr. Ala waqil harbi, abu sa tsai da yaki 10 sinin, za a tsaya da yaki tsakanin mutanen Makka da Madina tsawon shekara goma wani ba zai yaki kowa ba ya amanu fi annasu mutane za su amince ma juna a cikin waɗannan shekaru goma za a samu kwanciyar hankali ba ƙarin yaki sai an shekara goma manzo Allah ya ce ya rubuta ba mu ƙara yakin kuma kar ku ƙara yakan mu shekara goma aka rubuta وَيَكُفُّ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ kuma sashen su ya kame daga sashi ko wada ko kulli da kulli kai aka rubuta cewa duk wanda ya gudo daga Madina zuwa Makka bai koma Makka ba koma Madina duk wanda ya gudo daga Makka zuwa Madina to a maido shi kayar da manzo Allah ya ce a rubuta na yarda wanzalai tunda ita wanzalai yace yau ba abinda za su nema na waje sai na yarda da shi duk abinda suka ce suna so karba zali ba dai sun turo wanga ba wanzalai yace an kare duk abinda suka nema wanzalai yace sai ya ba su hadin kai aka ce bana ba za ka shiga Makka ba sai badi wanzalai yace ku rubuta ba zan shiga Makka bana ba sai badi sayyida Umar ana na ana sun sayyida Umar yana ce na ta fada yace mutum guda ba mu shaki shi mu makure shi mutum guda ya zo mu 1400 ya zo yana mu yadda ya ga dama akan me za mu karban kaskanci da walakanci ga addini sai na bakare zai same shi me aka yi hada mai yace mai baka san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai gaskiya bane annabi ne da yace na sani yace to kuma damuwa tin yace ai shi yace mun zo bane shiga zabi Makka yace to kuma komai ba sai Allah ya yarda ba kai hakuri manzo Allah gaskiya yake faɗi kuma yake shi gaskiya ne kuma alƙawarin da sai mun shiga Makka sai mun shiga Makka dan hankalin shi ya kwanta sai dai kuma yana istighfari ina ga bai daidai ba sahiya ya dauke shi ran da dira yake mutane sun baci kowa ka gani ran shi ya baci amma manzo Allah yana tawalwala yana jin daɗi a mutanen da ko ga maciji ba yi da su yau ga su an zanna tabul guda ana sasantawa tsakaninsu ba an kama hanyar cin nasara ba da ba su yarda da ku ba gaba ɗaya sun yarda a zanna a yi magana ba sun ware wulakanta ba ana nan ana nan ana cikin ba ƙara sasantawa ba sai wani ya gudu daga Makka zuwa Madina ya rugo da gudu sai ya ce to ga yanzu doka za ta fara aiki manzo Allah ya ce ku kama shi ku mai da Makka sulhu muka yi mun ce duk wanda ya gudo daga Makka zuwa Madina mai da shi saboda haka ga yana to a mai da shi ya gudo da sunan musulunci fa manzo Allah ya ce a mai da shi aka mai da shi can an mai da shi ga ya isa Makka ya kurci yayi daji yaje samu ta hanya ta su tare duk wanda ya zo kawai fashi da makami yake mashi na kafiran Makka da wasu musulman Makka suka ji labari sai suka je suka kama mai hanya ta bace ba lafiya saboda wannan abin da aka mairin shi ya bace suka kawo ma kafiran Makka cikasa wannan hanya ta su ta neman abinci to haka aka yi amma ba a sa mata ciki ba banda mace in mace ta gudo daga Makka zuwa Madina shikenan ta tsira banda ita wata mace ta gudo ta tserike sai ya ce to a maido ta manzo Allah ya ce a ba a maida ki to da ba maida mace ba ai maganar maza muka yi ba ta ciki sai Allah ya saukar da aya Allah ya ce fala tarji'uhunna ila al-kuffar la hunna hillun lahu wa la hum yahilluna lahunna kakku mata in suka gudo daga Makka zuwa Madina kakku mai da su manzo Allah da ma yace ba a mai da su kuma sai Allah yace kai daidai za a mai da su to abin da ya faru a takaice kenan kis abin labari ne mai tsawo labari ne mai tsawo na sulhul hudaybiya kadan daga cikin shi ma malai dan kiro mana ya kiro mana ciki ya kawo shi ne dan ya nuna mana halaccin sasantawa tsakanin musulmi da makiyansu daga cikin mushrikai na wani lokaci sananne kamar yadda ka gana an ce shekaru goma an faɗi lokacin kenan ko an san lokacin saboda wata maslaha da shugaban musulmi ya ga ta dace to yana yin sulhu muna ganewa ko duk da sahabbai basu so ba basu ji dadin abun ba to amma kuma abin ya zama alkhairi ga al'ummar musulmi wa akhraja muslimun kuma muslim ya fitar da ba'dahu sashen hadisin min hadisi Anas radiyallahu anhu daga hadisin Anas dan Malik Allah ya kara mashi yarda wa fihi yazo a cikin shi anna man ja'ana minkum cewa lalle duk wanda yazo mamu daga cikin ku lam naruddahu alaikum cewa ba za mu maida muku shi ba wa man ja'akum minna wanda kuma cikin mu yazo wurin ku radattumu alaina za ku maido shi wurin mu faqalu sai suka ce anaktubu hadha ya rasulullah sahabbai suka ce shin za mu rubuta wannan ya rasulullah qala na'am manzala yace rubuta innahu man dhaba minna ilayhim lalle duk wanda ya tafi daga cikin mu zuwa gare su fa abadahu Allah ta'ala ya nisantar da shi wa man ja'ana minhum wanda kuma yazo mamu daga cikin su muka maida shi fa sayaj'alu Allah lahu farajan wa makhraja da sanna Allah zai rubuta mai yayiwa da mahita wanda namu ne amma can yake zanne ya ga abin zaman ba dadi ya tsiriki ya gudo in aka maida shi to Allah zai sanya mai mafita kuma inda Allah ya yi mawancan wanda aka maida mafita ko ya kauce ya je samu ta hanya ya labe yana ta dauki ba dadi da su da su kaga Allah ya kawo mai mafita ba dama ya koma dai ko in ya koma Madina manzala ji labari manzala cewa za a maida shi kaga ya kare boye wani wuri yawwa gare labe ba ya wurin su kuma ba ya wurin annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ya sa mu dace wa ala abdullahi ibn umar radiyallahu anhuma an kalma daga abdullahi ibn umar Allah ya kara masa da annabi sallallahu alaihi wa sallam daga annabi sallallahu alaihi wa sallama qala yace man qatala muahadan duk wanda ya kashe kafirin alkawari kafirin da tsakanin shi da musulmi akwai alkawari lam yarah raihatal janna ba zai taba jin kamshin aljanna ba duk musulmin da ya kashe kafirin alkawari da shi da musulmi akwai alkawarin ba fada shi kuma musulmi zo ya kashe shi manzo Allah ya ce ba zai ji kamshin aljanna ba wa inna rihaha kuma lalle kamshin aljanna la yujadu ana jin shi min masirati 40 aman daga tafiyar shekaru 40 saboda kamshin aljanna kamshin aljanna yanzu da gidan da ake sanwa ake soye soye da katin karowalin zaka ji yawa dorin da ake jima fata da katin karowalin me zaka ji daga nesa zaka jin gwari na tashi to haka wurin da ake turare ko wurin da ake tahuwan nama daga nesa zaka jin yana to aljanna daga tahiyar shekara 40 kana jin kamshin ta saboda tsananin kamshin aljanna ko da dadin aljanna to duk wanda ya kashe wanda ba musulmi ba ba da haƙi ba da gaskiya ba ba da cancanta ba to daga shekaru 40 sai shekara 40 ba zai ji kamshin aljanna ba to aka ce ba kan yin kamshin aljanna ai ba za ka shige ta bace Allah ya kiyaye akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi wata riwaya aka ce shekaru 70 ana jin kamshin aljanna daga ta yi shekaru 70 a wata riwaya ma aka ce shekaru 500 a wata riwaya aka ce shekara 100 a wata riwaya aka ce shekara 30 duka waɗannan hadisan gaba ɗaya da suka zo da shekaru daban-daban dabbacin karo akwai wanda daga shekara 500 yana jin kamshi daga tahiyar shekara 500 daga bangon duniya na gaba zuwa na yamma yana jin kamshin in yana bangon duniya na gabas to yana jin kamshin abin da ake yi bangon duniya na yamma saboda matsayin shi da kusancin shi ga Allah wani kuma shekara 100 kaga dai bai kai darajar na shekara 500 ba wani kuma 70 bai kai darajar na 100 ba wani kuma 40 bai kai darajar na 70 ba wani 30 haka Allah ya sa mu dace Allah ka sanya mu cikin aljanna saboda haka hadisi yana nuna haramcin kashe kafirin amana kafirin alkawari tsakanin shi da musulmi akwai alkawarin ba fada muna ganewa ko to duk wanda ya kashe shi wannan yana nuna girman rai wurin Allah subhanahu wataala cewa rai ko ma na wane ne yana da girma yana da daraja Allah subhanahu wataala ka kame mana hannu mu da kashe mutane ba da haƙi ba ya Allah Allah ka zaunar da mu lafiya ka ba mu kwanciyar hankali ko tambayo to bismillah wala mun ci uku kira assalamu alaikum alaikum assalam
mata ce ke tambaya tace tana da kishiya uwar gida sai su kai tsatsaniya da mai gida ita uwar gida sai ta tayi kusan wata uku bata dawo ba to nan da ta dawo ba to uku amma mishin bai sake ta ba yanzu da ta dawo bayan wata uku dare da daddare ta zo karfe 11 na dare shi kuma yana wajen amare sai ita uwar gidan ta bugo tace dole ya zo wajen ta yakwan shi ne tahiyakwan shi zo wannan take damuwa tace wai abin da aka ya dace in kuma haka ne ta ce to in ya ma dawon gobe ci azatte ya koma can ya kara kwana na biyu ta ce wai haka yayi ki shari'a
ita amma ya jinge tambaya
eh take tambaya
babu wani abu ce ba sai ya ce
eh
tunda ba sakin tayi ba a tsariya ce mutum ya samu da mace ta samu da kishi da ko
eh haka
shikenan sai ta yaji ta tahe ta wajen wata uku ba ta nan
eh
to shikenan ba sake ta ba sai ta dawo da kanta ko
eh haka
da ta dawo da kanta radda ta dawo shi kuma mijinta kuma sai je kwana wurin ta
da ina wajen
ya wanda wata uku ana wurin wata ganin wata uku ranan kawai yace canza ya kwana tun da ta dawo ita kuma ta ce ya dawo ai wurin ta ne ranan aikin ta ne shi kuma yace ba ya dawo haka waye lahi tana iya in ya dawo gobe ta ce a ya koma can inda ya kwana ta ce mashi muna hadu matan shi ba haramun yayi ba ba komai insha Allah
wannan kuma suke tambaya ce addini ya ce a sa zobe ga dan karma hannu to su mata suka ce suna sawa fraska dukan dan yatsun wai babu komai ko ko sun saba ba Allah tunda sun ce haka babban yatsa ta sa su ke
eh to shi zobe in san samu ne kwara da yaki sawa ya isa kuma yayi kyau in kasa da yawa sai kaga
gaskiya
ka zama kamar wani abin nan kwara da yayi ba sai an samu yan yazu duka amma dai in mutun yayi ba laifi bane sai dai ba haka ake so ba abinda ake so ka sa ga yazu ko da dai kawai yayi Allah ya sa mu dace
wannan kuma yake cewa ya je baya da kyau mutun ya sai da gida ko kare dan yayi kasuwanci yace shi kuma yana cikin wannan bukata yace ya za shi
yana tambaya yaji an ce bai kamata mutum ya sai da gida ko kare ba dan yayi kasuwanci ko kuma shi ba ya da sai karen ba ya da sai gidan kuma yana so ya sai da ya zai gidan da aka hana shine gidan da naka ne na zama shi yake magana amma da ma kare in na kasuwa ne dama ba kai dan ka sai da ba ko kuma ka sai da kai kasuwa ai ba ne kare ka sai dan ka gina sai haraka ta lalace ma magana gini yanzu magana abin da za a ci ake ne wannan shine ake magana wanda ka sai dan ka gina ko gidanka na kwana amma kana da wani gida cikin gidaje kana da gida kuma ka sai wani gida ko matsala ta waru sai ka sai da shi inda zama ba gidan zama bane gidan kasuwa ne aya ake wata ana biyan ku wannan babu laifi amma na zama ake magana Allah ya sa mu dace
a kira ku
to a kira
wannan yake tambaya malam hadisin ga la hujjanta khabbun wala bakhilun khabbun da yace bai san me yi
ana tambayan mana hadisi la yadkhul jannata khabbun wa khibbun wala bakhilun bai shiga aljanna mai yaudari shi yake cin khabbu ko khib tana nan za mu gane cikin wannan can in babu masawil akhlaq za mu ga wannan hadisi insha Allah
an ga kowar mutum ban gabi wasu ba
ba yi yawon ba ne
shatubiya
a shatubiya
an dai karshe shatubiya ruta
can da ne re
jumlar ta farko
man hum ne na gugu
eh
ya ban san me yake ni ma hiya adrarul bahiya man hum shatubiya kamar littattafai guda biyu ne yake tambaya na farko addurar albahiya goran al-bahiya litayi ne nafi kyau karami haka wanda shekara 6 da ta wuce haka ko ta ko bakwai ko tsakanin 6 zuwa 7 mun karanta shi nan masallacin Imam Malik bakin hoto ya kul masallacin alaina su litabi ne nafi kyau karami haka mun karanta shi ash-shatibiyya kuma litayi ne na na abin nan koyar da kirawoyin karatun alqur'ani mai girma littafi ne wanda aka rubuta akan kirawoyi guda 7
assalamu alaikum wa rahmatullah malamin da tambaya ce shi ba kwangila ne to sai aka ba shi kwangila nan da kwalmisa da kwallon kristoci kalsifi aka ba shi kwangila da kuma inda suke kamar wasannin safin aka ba shi kwangila da ma wata magazin guda da kusa to ya halitta ya amsa ku
ba ya da kyau bai kamata ba musulmi ya je yana gina ma wanda ba musulmi ba a wurin ci gaban addininsu abinda ya shahi addininsu da bai kamata a samu musulmi shi ne ke masu amma in rayuwar su ce ta duniya ba matsala amma wurin cibiya ce ta addininsu nan suke abubuwansu wanda suke ci gaban addininsu to bai kamata musulmi ya je kama yi ba na'am
na'am malam wannan tambaya ce sunan matar annabi Ruth da ni take tambaya
ban san ta ba wallahi a nan ke tambaya mai fa'ida mu sunan mata annabi na kowai ne amfanin sa na'am
mana wanda ya ce wai ko ya halitta mutum wanda mata bai sa na tambaya ce ko ya halitta mutum ya sha wiwi don saboda ya karatu mai yawa a cikin dare ko da kaɗan ci
wai ko ya halitta mutum ya tsoci taba wiwi dan ya samu ya karatun Qur'ani mai yawa dan da ya banna wanda ya sha wiwi ya bi sa abin da yake Qur'anin bata yi zai kuma in dai da ma ba aikin ka bane to in ka sha ran nan baka kwana man cewa ma za ka da Qur'ani amma inda ma sana'a kace aikin ka ne kullun sha kace yi kaga wannan daban dama ka saba shegantaka da shiriri amma wanda bai taba sha ba to man cewa ma zai duniya yake ko lahira yake mun yi babba kwaya ce kuma tare da duniya ta kai wajen shekara 200,000 duniya tana haukata mutane hawa kwaya ce Allah ya raba mu da ita
amin
ba da ka bi halitta ba karatun Qur'ani kai wanda kake yawa waye ce ma sai ka kwana kana yi waye ce sai kai da yawa kai da yawa in kana in ba kai yawa in ka karanta izi ne ka ji ka gaji sai muni kai kwana muna in ka ji kana yi izi hi goma kai kana kuma kai ya nuna kai ba mutanen Qur'ani ba mutanen Qur'ani ai ba ruwan su da wani shayi shayi sun saba dama wani da yayi magariba ya fara jinin sai sai ba shan kofi saboda aikin shi ne tunda kai baka saba baka yi hakuri mana ka ba hankali ka koya ma kanka sabawa in ka saba sai kai daga izihi bi zuwa uku kana karawa kuma ba wata hikima kake yin kwana Allah ya ce waje halna na umakum subata kai abinda kake iyawa ka nemi rika huta amma haka ba sai baka sha wiwe ba sai ka haukace ina ba kwana sai a ce ilimi ya haukata ka saboda baka hutawa Allah ya kiyaye
na'am kana wani akwai dan wani bara addu'a dan washi kana likita babba an kashi bi da lahiya yana bara addu'a
na'am
sannan kuma akwai wannan mutar shi ma ya samu karuwa ta kiyama ta juma'a tana bara addu'a al'umma
wani ba Allah da yake bara addu'a ga mahin shi ko
dan wanshi
da kenan likita ba ilahi Allah ya bashi lahiya kuma wanda da ya samu karuwa yana bara addu'a Allah ya samu abin da ya samu albarka
suna da kuma su ce suna bara addu'a
To masha Allah, akwai wasu dalibai wanda daga nesa suna biyar karatun da muke yi sun samu ci gaba na karatu, duk sun samu cin jarrabawa da sauransu, suna barin addu'a. Allah ya samu abin da suka samu albarka, Allah ya ƙara musu ƙwarin gwiwa, Allah ya ƙara tabbatar da su a kan gaskiya. Na'am. Na'am.
Idan misalin kuɗin sun kai 30 ne koko, yaya ingancin bukatar shi?
Bai ji abin da muka faɗi yanzu.
Shi ne
waya kina yi. Bai ji magana da muka yanzu ba. Ba mu yi magana dinari ba yanzu, muka ce nawa?
200.
Ko kuma, kuma ya koma yana cewa ya kai 30 ko nawa, ba yanin kuma ka ga ai, kenan yana na kai magana dinarin, ba wai ke so ya mai da mu baya. Tunda yake tambaye yayi nawa, kenan yana nan. A zan kiyaye hankali yana karatu da ma. Muka ce dinari a yanzu yana iya 200 da wani abu. Ba badawa za a badawa. Amma dai mun wada abin nan dai shi ne kawai. Tunda da lissafin shi ne ake hidda. Ake hidda mi. Zakka shi ne kawai. Idan ba magana 100 ba ne, ba magana 30 ko 200 da wani abu. Saboda zakka yanzu tana kaiwa miliyan 200 da wani abu. Ake hidda ma zakka, Allah ya sa mu dace.
Na'am. Sai wasu suna cewa karatun suratul waqi'a da dare domin samun wurin neman kuɗi, waya ingancin magana da kake.
Karatun me?
Suratul waqi'a. Wurin jinta da dare domin samun kuɗi, ya ingancin magana da kake.
Hadisi ya zo, hadisi ne amma malamai sun yi magana, mun sha yin magana shi. Cewa suratul waqi'a tana maganin talauci. Tana gaskiya ne? Tana yi. Ka je kai ta karanta. Ba Qur'ani ba ne? Qur'ani gaba ɗayan shi yana maganin talauci. Ba shi kenan ba, Allah ya ce wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa'u. Talauci ba ciwo ba ne? To ga maganin shi, je ka rike Qur'ani kai ta yi. Kuma in ka zaɓi wani abu na Qur'ani, kana yi duk Qur'ani ka karanta. Haka in ka ɗauki waƙi'a kullum kana karantawa, shi kenan. Qur'ani kake karantawa, in ka ƙare ka ce Allah ka bani maganin talaucin da nake, ka bani kuɗi ba, shi kenan. Tana yi, gaskiya ne tana yi, saboda cikin Qur'ani kake. An gama. To waɗanda suke bara addu'o'i, Allah ka biya musu, ka biya mana bukatun mu gaba daya. Allah ka shahi mana wayan mu, Allah ka kawo mana ƙarshen wahala gaba daya. Allah ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci. Allah ka kawo mana sauƙin rayuwa, ka ba mu namuna mai albarka. Marasa lafiya Allah ka ba su lafiya, masu lafiya Allah ƙara musu. Marigaya Allah ka ji kansu da rahama da gafara, Allah ka sa su huta. Allah ka damu da su gida aljanna. Allah ka kawo mana ƙarshen dukkan wahalar da muke ci Allah. Allah ka baka san mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali. Allah kawo mana ƙarshen wahala gaba daya. Jami'an tsaron mu da suke Allah ka tsare mana rayuwar su ya Allah. Waɗanda suke kula da karatun nan da muke Allah ka biya musu bukatun su. Allah ka shahi musu hawayen su. Wanda ya gina wannan masallaci Allah ka ƙara mu duke shi albarka. Allah ka ƙara mu rayuwar shi albarka. Allah ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci. Raba mu da yanwa da talauci. Raba mu da zaman banza. Raba mu da zaman kashe wando. Allah ka buɗo mana koyin samun arziki a wannan ƙasa ta mu ya Allah. Allah kada ka bar kasar nan ta mata durkushe ya Allah. Allah ka daga ta ya Allah, ka kai ta gaba ya Allah. Allah ka haɓaka tattalin arzikin ta ya Allah. Shugabannin mu Allah ka ƙara gyara mana su ya Allah. Allah ka ƙara gyara mana su ya Allah. Allah ka ƙara azurta su da mashawarta na kware ya Allah. Waɗanda za su gwada musu alkhairi kuma su jagorance shi wurin kai aikata wannan alkhairi ya Allah. Allah ka amsa mana. Allah ka jiro kwan mu ya Allah. Allah mun tuba ka yafi mana ya Allah. Allah ƙara musulunci ɗaukaka ya Allah. Allah ƙara makafirci kaskanci ya Allah. Yan uwanmu da suke shan wahala hannun Yahudawa Allah ka kawo ƙarshen wahalar da suke sha ya Allah. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد ربنا امنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل بر والغنيمة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار والنجاة من النار والنجاة من النار اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقض دينا للمدينين اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك عباد فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت واحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا إلى رضوانك وإلى رضوانك وإلى جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك من طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همنا إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا عدوا إلا خذلته ولا جاهلا إلا علمته ولا ميتا إلا رحمته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا سائلا إلا أعطيته ولا داعيا إلا أجبته ولا دينا إلا قضيته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا فاسرا إلا أصلحته ولا مجاهرا إلا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح لا أنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم باعد بيننا وبين خطايانا وما بات بين المشرق والمغرب اللهم نقنا من الذنوب والخطايا وما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلنا بالماء والثلج والبرد يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.